Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC wannan lokacin tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ta miƙa ci gaba da binciken lamarin harin da aka kai wa ɗaya daga cikin ofishin hukumar a Abuja zuwa ga ƴan sanda haka kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku maudu'in mu na yau shine ya kuke ganin yaki da cin hanci da rashawa da ake a Najeriya yana tafiya ganin harin da aka kai ofishin hukumar ta EFCC jiya lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655 sai a ƙara alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya ƴan sanda a Barcelona sun ce sun kama wani mutum dangane da harin ta'addanci da aka kai a yau Alhamis inda wani mutum da ke cikin wata motar bus ya afkawa mutane a kan hanya ya kashe mutane 13 da dama kuma suka ji raunuka babban jami'in ƴan sanda na lardin Catalonia Joaquim Forn ya buga a shafinsa na Twitter inda ya tabbatar da mutuwar mutane 13 kuma da dama suka jikata tun da farkon kafofin sadarwa sun ce waɗansu mutane guda biyu da ke da makamai sun kulle kansu a wani gidan saida barasa bayan kai harin sai dai ƴan sandan sun tabbatar da cewa babu wanda ya ɓoye kansa a cikin gidan giyar jaridar El País ta buga rahoto cewa direban motar da ya tsire da kafa bayan da ya bi kan mutane da suke tafiyar ƙasa sai dai babu tabbacin ko mutumin da ke ko kuma mutane da suke da bindigogin su ne direbobin wannan motar
shugaban Amurka Donald Trump ya kushe wa kafofin sadarwa da ɗan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai Lindsey Graham ta saƙon Twitter da ya tura a yau Alhamis inda ya ce sun yi wa kalamansa mummunar fahimta bayan ƙazaman tashin hankalin da ya ɓarke a garin Charlottesville a jihar Virginia da ya janyo asarar rai da farko ranar Asabar Trump ya ɗora alhakin tashin hankalin kan ɓangarori da dama sai dai ranar Litinin ya yi Allah wadai da ƙungiyoyin da ke ƙyamar waɗanda ba fararen fata ba wato neo-Nazis da masu aƙida fifita fararen fata da kuma masu ra'ayin wariyar launin fata da ake kira Ku Klux Klan KKK saboda rawar da suka taka a tashin hankalin ranar Talata kuma ya sauya matsayinsa na baya dangane da tashin hankalin da ya yi yayi sanadiyar kashe Heather Heyer ya shekaru 32 da kuma raunata mutane 19 lokacin da wani mai goyon bayan ƙungiyar Nazi ya kutsa cikin gungun masu zanga-zanga da gudu cikin mota kalaman na shugaba Trump sun janyo suka daga fitattun ƴan jam'iyyar Republican da na Democrat da kuma shugabannin cibiyoyin kasuwanci da jami'an soji
waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da suka ƙaurace wa masu'udansu a Sudan ta Kudu inda yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa ƙasar Uganda ya haura miliyan 1. Cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta bayyana yau Alhamis cewa kimanin mutane 1,800 ne suke isa Uganda a kulli yaumi daga Sudan ta Kudu na tsawon shekara guda, banda waɗansu miliyan 1 da suke gudun hijira a Sudan da Ethiopia da Kenya da Demokratiyyar Jamhuriyar Congo da kuma Afirka ta tsakiya. Waɗanda suka isa sansanin na baya-bayan nan sun ba da rahoton ƙazamin tashin hankali da ya haɗa da cinnawa gidajen farin kaya wuta a ƙona su ƙurmus da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma sace ƙananan yara maza don a tilasta musu shiga aikin soji. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa za ta buƙaci dala miliyan 674 a banna kadai domin ta iya biyan buƙatar 'yan gudun hijiran, sai dai ta ce kashi ɗaya cikin 500 kawai ta samu na kuɗin da take da buƙatan. Ƙarancin kuɗin ya tilasta wa shirin samar da abincin ya rage abincin da yake baiwa waɗansu 'yan gudun hijiran, yayin da lamarin kuma ya shafi harkokin ilimi, inda a waɗansu wurare ake samun sama da yara 200 a aji ɗaya. Sudan ta Kudu ta kasance sabuwar ƙasa a duniya, ta faɗa cikin yaƙin basasa ne tun watan Disamban shekarar 2013, shekaru biyu bayan samun 'yancin kai daga arewa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta miƙa binciken harin da aka kai wa ɗaya daga cikin ofishin hukumar Abuja zuwa ga 'yan sanda. Wakilin muryar Amurka Abuja Nasiru Adamu Alhikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Harin dai da aka kai ɗaya daga ofisoshin hukumar EFCC na unguwar Zan Sabina Abuja bai sauya yanayin hada-hada hatta babban ofishin hukumar da ke Adetu Kumba Ademola da ke Osetu ba. Ofishin na Zan Sabina na kula da binciken lamuran da suka shafi fitar da kuɗin haram ne ƙetare. Kakakin hukumar Wilson Owojeren ya ce an tura ci gaba da binciken lamarin zuwa ga 'yan sanda. Bayan harbe-harbe da 'yan bindigar suka yi ko masu gadi suka tunkuɗe, maharan inji EFCC sun bar wasiƙar barazanar kisa a ambulam ga jami'in da ke manyan binciken badaƙala da yaɗa da tsoffin jami'an sojoji mai suna Ishaku Sheru. Na tambaye Owojeren, to shin wannan yana tabbatar da ikirarin da muƙaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magwayi cewa cin hanci ya juyo yana yaƙar hukumar? A'a, inji Owojeren, ba zan ɗorar da wani bayani ba sai an kammala bincike. Na gamu da tsohon shugaban hukumar Nuhu Ribaɗo wanda ya ce sun sha fuskantar barazana a wannan aikin.
Domin aikin da aka yi nan ba ƙaramin aiki ba ne, za ka yi faɗa da mutane, za a ƙiƙa, za a yi yaƙi da kai, za a hana ka komai. Amma abin da ke yi nan wallahi kusan ibada ce, ka yi aikin Allah ne, ka yi aiki ka taimakawa talakawa, arzikin ƙasar nan na talaka ne, ba wanda yake da shi, ba babban mutum da yake da shi fiye da wannan na talaka yake da shi. Ka yi aiki ka mayar da wannan kuɗi da yardan Allah Ubangiji zai biya ka, idan ma kai an nuna maka kiyayya a ƙasanka a lokacin da kake yin aikin ne. Wannan tabbacicce, domin na yi wannan aiki na san wahalan din. A cikin wannan aikin din nan ba abin da ba mu gani ba. A nemi yadda za a hana ka, a yi ƙoƙari a baka kuɗi idan ka ƙi, a ce maka a haka kai mai a zo a kore ka ma, a zo a kore ka aikin da kake, a hana ka zama a ƙasanka, a yi duk abin da za a yi a lalata ka, kuma duk abin da mutane za su yi wanda za su hana irin wannan aiki ya faru za a yi. Amma kuma Ubangiji na gani, Allah na gani, akwai mutane da yawa waɗanda ko za a ce mutane kirki ne. A yau ɗin nan abin da gwamnatin Najeriya take yi fi sabilillah yana da ma'ana ƙwarai. Ya kamata a yi bawa wannan gwamnatin goyon baya, ya kamata a bawa gwamnatin Janar Buhari ɗin nan goyon baya, musamman a wannan aiki na yaƙi da cin hanci da rashawa ɗin nan. An gano abubuwa da yawa.
A 'yan kwanakin baya ma an harbe wani jami'in hukumar a Port Harcourt, Austin Oko, amma ya tsallake rijiya da baya. Wasu labaran na buƙatar ƙarin bincike don gano haƙiƙanin abin da ya faru. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasiru, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku ne akan yadda yaƙi da cin hanci da rashawa ke tafiya a Najeriya. Ganin irin harin ta'addancin da aka kai wa ofishin hukumar EFCC a Abuja. Za ku iya kiranmu da wannan lambar 2022055655 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙar.
Har wajedum malam khajala inde ka kwashe kazanta kaje kazauna cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyalan ka lage mu kai da rajenta ga ayalo la dala bane
ijaya fado jaya dauke no foundation is permanent where against and this feeling
yage mo kai dala jenda
ijaya fado jaya dauke no foundation is permanent where against and this feeling
yage mo kai dala jenda
jamaa
yage mo kai dala jenda ho
wane cin hanci zuru mu kudu koko a yi sarande an kashe wannan in ji
ƙaunar cinmu ta tarayya
isi mogali italiwa da abinci ko shigowa da ƙwayoyi an kashe wannan
yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kiran mu na farko daga Niger, wane ne akan layi?
Kuma mala ana da gudu ko nuke a cikin yahore Niger. Ina so an ba da ra'ayi na bisa ga yaki ci hanci da rashawa a Nigeria. Yaki ci hanci da rashawa sai an shugaba zauri wanda ke hana wannan abin. Yau sai a ce kungiya ta ƴan sanda za a hakanta kuma sai a kara ma gyara, ai a kara ma girma, da rashin haka nan. Kuma lalle an je ba Buhari ya jawo suka ikon Nigeria ba. Wan gake an rasa Nigeria ba a samu wanda zai hana shi. Na gode mu da ayyuka, kani na umma mallan Ali saboda mun cikin yawon Niger.
To mun gode kwarai da gaske mallan Ali. To mun samu kiran mu daga Sokoto, wane ne akan layi daga Sokoto? Mallan na Sokoto kana ji na? To ina ji na Sokoto ya goce. To jama'a za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayinku, muna son jin ra'ayinku ne kan yadda yaki da cin hanci da rashawa yake tafiya a Nigeria. Ganin yadda aka kai harin ta'addanci a ofishin hukumar EFCC da ke Abuja. Sai ku kira mu, lambar mu ita ce 202-205-2655. Da farko sai a sa alamar tarawa a ƙara da ɗaya, sannan a jero lambobin. Muna dai son mu ji ra'ayinku ne akan yadda yaƙi da cin hanci yake tafiya a Najeriya. Ya kuke gani? Muna sauraron kiranku. To mun samu kira, wane ne aka layi?
Hassan Laibi.
To Mallam Hassan, menene ra'ayinka? Daga ina kake kira ma tukunna?
Daga nan Kaduna State.
Daga Kaduna. To Mallam Hassan, muna sauraron ka.
Na ce ai wannan magana cin hanci da rashawa hakikatan auren in ba Buhari ba wanda zai iya yin wannan aiki. Kuma muna roƙon ƴan majalisu da su ba da goyon baya, kuma kowa da kowa ya sa hannu a cikin wannan yaƙi da rashin cin hanci da rashawa.
To Madalla Mal Hassan, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Bauchi, wane ne akan layi daga Bauchi? To ina jin da muna dan samun tangarda ga layin wayar mu. Jama'a sai a ci gaba da gwadawa a ga ko za a dace a same mu. A lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Yau muna magana ne akan cin hanci da rashawa a Najeriya. Menene ra'ayinku? Ya kuke ganin cin hanci da rashawa yake tafiya? To mun samu kira daga Gombe, wane ne akan layi daga Gombe?
Kana magana da Sokoto ne, dan kamu mazaunin Billiri.
To malam, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina shine gaskiya makarancin an ce da karbar sayawa a Najeriya gaskiya banda addu'a ba banda nuke kani kawai zai bana.
Shin kana ganin cin hanci yakin da ake wannan gwamnatin ta dage sau da kafa wajen ganin cewa ta yaki da cin hanci da rashawa, ya kake gani, ya zaka ce game da aikin da take?
Gaskiya gwamnatin Najeriya in dukan ta dage da maganan cin hanci da karbar rashawa din nan, amma na irin inda aka dauka a kai din gaskiya ba da gaske mutane suka so su kashe cin hanci da rashawa din nan ba. Amma
to mun gode kwarai da gaske, bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi? Malam na Bauchi, kana ji na? Wane ne akan layi daga Bauchi?
Yawwa, ina jinka.
Yawwa, ya sunan malamin?
Sunana Muhammad Sani Yalo Magamagumo.
Muhammad Sani, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina shine akan maganan cin hanci da rashawa.
Na'am.
Gaskiyar al'amari cin hanci da rashawa in ba kotu ta tashi ta yi karar tsaye a kai ba, to duk wanda aka kama shi akan cin hanci da rashawa ya kamata a hukunta.
To ya kake ganin aikin hukumar EFCC kasancewar ajiyajiyar na aka kai musu hari ofishinsu?
To a ofishinsu da aka kai musu hari wannan kan ai makyarranta ne wanda aka tura su don su yi musu ta'addanci.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka, bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Ashin Gumal, barka da lasariya.
Barka da wake magana.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga Rarra Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, menene ra'ayinka akan abin da muke tattaunawa a yau?
To gaskiya kun tuna mana da dan tsoro Allah ya ji kansa da yake kaddan karamin ja ya dauko babban ja ya kwace. Kaga abubuwan da akwai bayanai a ciki. Na farko dai mun tausaya musu kuma mun jajanta musu da aka yi musu hari ba aka haka so ba, kuma Allah ya ƙara kiyayewa. Amma magana gaskiya ya kamata shi abin da ake bukata su yi. Har yanzu fa ba mu ji wanda suka yanke ma hukunci. Mutane na daular na ɗaurewa ne ko sai dai a je kotu a dawo. Har yanzu ba mu tabbatar wa aka kama 100% ba ga hukuncin da aka zartar masa. To kaga kamar mu sai dai mu ce aikin yana tsaye ne, kila in ne girma shugaban kasa dan yi tafiya aikin kuma sai dan yi kasa, in ya dawo sai a ci gaba kenan. Ya kamata su jajince shi aiki, muga mutane ne suka daure, mutane ne suka saka, ne suka kwato. To haka za mu kara jin daɗi da nutsuwa da fatan za su ci gaba da
aiki. Baka gani sun fitar da jawabansu cewar daga jauyi. Malam kana tare da ni? To mun bar mu je Kaduna. Ina ji mun rasa Malam Murtala. Kaduna, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin, wa alaikum assalam, wake magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rekoda kasuwar Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa Garo, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, wannan magana da yake cikin hanci da rashawa gaskiya al'amari, idan ka lura shi shugaban kasa Muhammadu Buhari na kokarin da yake kokarin koran wannan yaki da rashawa. To amma kuma 'yan Najeriya majority sun kusan wanda sun yaƙi da hanci da jarawa ɗin. Idan muka ɗauka yanzu ka ga irin wahala da aka yi ta'addanci na ofishin EFCC a Abuja, gaskiya wannan ba abin ƙaramin abin takaici ba ne. Kuma gaskiya wannan al'amari akwai matsaloli fa da yawa. Ya kamata gaskiya tun da kishin Najeriya ya fito ya ci gaba da wannan al'amari, domin gaskiya akwai matsaloli gaskiya. Ya kamata kira ga 'yan Najeriya, dole ne a tashi a yaƙi wannan yaƙin hanci.
Alhaji Musa, war shawara za ka ba hukumar ko gwamnatin Najeriya game da kare kansu game da wannan yaƙi da cin hanci da rashawa? Ake ganin cewa kamar yaƙi da cin hanci da rashawa yanzu ya taso yana yaƙar masu yaƙinsa.
To gaskiya al'amari kaga wannan abun kamar wani abu ne da kunnuwa da jiwaye da sauransu, da haka dole ne sun dage sun jajirce akan wannan al'amari. Kuma jiya da suka san za su yi domin su kai kansu su ci kokarin abin da haka. Amma gaskiya Allah zai kyauta.
To amin ya rabe, man gode kwarai da gaske Alhaji Musa. Bari mu je Niger, jihar Niger. Wane ne a kan layi? Malam kana ji na?
Ina jinka.
Yau, ya sunan malamin?
Sulaiman Usman.
To malam, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina kamar masu yaki da cin hancin nan. Kuma gaskiya ana tuzuta mana cuta, amma kuma yaki da cin hancin nan mu talakawa ne. Inda za a ta mana haƙƙin mana yaki da cin hanci, ko mun je ba an san maganganunmu.
To Malam kana saurare? To bari mu je Katsina. Wane ne akan layi ga Katsina?
Eh, kana tare shi gaba Iliya ne kanti da tsayi. Lakin kasuwa da ta Nigeria.
To Malam Iliya, menene ra'ayinka yau?
Eh, ra'ayina dubun gaskiya zuwa gare ka. Gaskiya ina ta kokarin isani ta kullun har.
To alhamdulillah yau gashi ka same mu.
Haka da kare muna je da ku. Allah wani ya kace ku lafiya.
To mun gode. Menene ra'ayinka Malam? To mun samu kira daga Kogi, wane ne akan layi daga Kogi?
Sunana Abdullahi Ali daga Obajana na Kudu Kogi State.
To Malam Abdullahi, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Wato dangane da maganar yaki da cin hanci da rashawar nan, gaskiyar magana mun samu gwarzon shugaba da ya nemi ya yi aiki sosai a ɓangaren wannan abin, to amma bai samu wazirai ba, bai samu masu taimaka masa ba. Babu kotuna da za su ba da goyon baya a zauna a yi wa waɗanda aka kama hukunci, sannan kuma babu waɗanda za su tsaya tsayin daka su ga cewa sun je sun ba da shaida sun taimaki gwamnati bi ma kamar
nan. Shin baka ganin hukumar EFCC tana yin aikin ta iya bakin kokarinta?
Kwarai da gaske hukumar EFCC tana iya kokarinta, shi ma daga can sama-sama. Ita kanta hukumar EFCC din a ƙasa da ita tana da samun masu mata zagon ƙasa wa'inda yake ba sana bimana su ba sa iya abin da ya kamata a yi na hari ɗauke su. Da haka abin da zan iya ba da shawara wa gwamnatin Najeriya shi ne a tsaya a tantance ita kanta hukumar EFCC ko kuma shi magu ya ga cewa su waye ne abokan aikinsa, sannan a ba wa shugaban ƙasa shawara ya naɗa musu kotu.
To mun gode kwarai da gaske Malam Abdullahi da wannan shawara taka. Bari mu je Bayelsa, wane ne akan layi daga Bayelsa?
Alhaji Hayatu daga Bayelsa.
Alhaji Hayatu, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
To abinda ra'ayi na cin hanci da rashawa yau sai da mu ce wala haro la qawati. Wallahi Najeriya in ba General Muhammad Buhari ba duk wanda ya shigo ba Najeriya, to magana yaki da cin hanci ya karasuwa.
To baka ganin yanzu gwamnatin Buhari ce kuma gashi har yanzu ana fama da ita?
Tun da salakunan mu har su ƴan madalososhi wallahi ba da gaske suka yi ba. Allah bai am.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma daga wayar ka muka kawo ƙarshen daga wayoyin mu a yau. Sai masu wanda suka kira, mun gode wanda ba su samu dama ba su ƙara gwadawa. Mun gode kwarai da gaske. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na kasar Gabon Pierre Emerick Aubameyang da kocin babbar kungiyar kwallon mata ta Najeriya Florence Omabemi su ne kadai ƴan nahiyar Afrika da suka sami shiga jerin sunayen ƴan takarar zakarun duniya na hukumar FIFA na bana. Aubameyang na daga cikin ƴan wasa 24 da aka wakilta a takarar gwarzon ɗan ƙwallon shekara a haujin maza na hukumar ta FIFA. Aubameyang ɗan shekaru 27 shi ne ya fi kowa yawan zura ƙwallaye a gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus a kakar wasannin da ta gabata tare da ƙungiyarsa ta Borussia Dortmund. Ita kuwa Omabemi ta jagoranci ƴan matan Najeriya suka lashe gasar kofin nahiyar Afrika karo na 8 bara a ƙasar Kamaru, tana kuma cikin jerin sunayen fitattun koci mata 10 da za su yi takarar. A ranar 23 ga watan Oktoban wannan shekara ne za a gudanar da bikin na fitar da gwarzayen shekara na duniya na hukumar FIFA na bana a birnin London. A Turai kuwa ƴan wasa hudu ne da ke fafata gasar Premier ta Ingila suka sami shiga jerin sunayen fitattun ƴan wasan da za su yi takarar gwarzon shekara na bana. Zakarun gasar ta Premier wato Chelsea suke da ƴan wasa biyu, wato Eden Hazard da N'Golo Kante, yayin da sauran biyun kuma su ne Alexis Sanchez na Arsenal da Harry Kane na Tottenham. Gwarzon duniya yanzu haka wato Cristiano Ronaldo na cikin sunayen 24 tare da Lionel Messi na Barcelona da sabon ɗan wasan PSG Neymar da kuma Zlatan Ibrahimovic da ya bar Manchester United kwanan nan. A fagen wasan tennis kuma Victoria Azarenka ta shirya ficewa daga babbar gasar tennis ta US Open ta bana saboda ba ta son barin jinjirinta a gida California. Azarenka, wacce ta zama mace ta farko a duniyar tennis a can baya, ta dawo fagen dagani a watan Yuni nan da ya gabata bayan da ta haifi ɗanta Leo a cikin watan Disamba. 'Yar wasar ta raba gari da mahaifin ɗan nata a watan da ya gabata na Yuli. za a fafata gasar ta tennis ta US Open ta bana ne daga ranar 28 ga watan nan na Agusta zuwa 10 ga watan Disamba. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru tara kenan da Russia ta amince da yankunan Georgia da kudancin Ossetia a matsayin kasashe masu cin gashin kansu bayan da Russia ta yi wani mummunar ƙwarƙwarin yaƙi da Georgian a shekarar 2008 inda ɗaruruwan mutane suka mutu kuma fiye da mutane 190,000 suka rasa gidajensu a yaƙin kwanaki biyar. Kasashe ƙalilan ne suka amince da kasancewar yankunan na Georgia a matsayin masu cin gashin kansu wanda suke ƙarƙashin Russia ta bangaren tattalin arziki da soji. Hasali ma akwai sojojin Russia a cikin sojin Ossetia. Amurka ta ɗauki matakin na Russia a matsayin mamayan yankunan na Georgia. Gwamnatin Georgia ta zargi Russia da hana manomanta zuwa gonakinsu da kuma ci gaba da keta ƴancin ƙasar da kuma ƙetare iyaka da ƙara dannawa cikin Georgia. A zagayowar ranar yaƙin Russia da Georgia 8 ga watan Agusta, shugaba Vladimir Putin ya ziyarci Abkhazia inda ya ba tabbacin tsaro da kuma ci gaban yankin mai cin gashin kansa. Kakakin NATO Dalian White ya yi Allah wadai da ziyarar da Putin ya kai, yana mai cewa ziyarar cikas ne ga shirin neman sulhu na ƙasashen duniya, ya kuma jaddada goyon bayan NATO ga Georgia a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Wakilan Turai ma su ma sun jaddada goyon bayansu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nawat ta ce ziyarar ta Putin zuwa yankin ba ta da wani fa'ida kuma ya saba rejejiyar Geneva wacce ita kansa kasar racin ta aminta da shi, ta kuma jaddada goyon baya ga illahirin yankin Georgia. Miss Nawat ta ce Amurka ta buƙaci Russia da ta janye sojojinta daga yankunan da suke gabanin yakin 2008 da kuma sauya ra'ayinta akan Abkhazia da kudancin Ossetia. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana ƙarara a lokacin ziyararsa zuwa Tbilisi cewa Amurka za ta ci gaba da lalubo hanya da za ta taimaka wa Georgia ta fuskar tsaro da tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi domin ƙarfafa ƙasar gwiwa ta yadda wata rana za su yi bikin sake kasancewa dunƙulalliyar ƙasa. Sharhin muryar Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai, Baba gare ka.
‘Yan sanda a Barcelona sun ce sun kama wani mutum dangane da harin ta'addanci da aka kai a yau Alhamis, inda wani mutum da ke cikin wata motar bas ya afkawa mutane akan hanya ya kashe mutane 13 da dama kuma suka ji raunuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya kushewa kafofin sadarwa da ɗan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai Lindsey Graham ta saƙon Twitter da ya tura a yau Alhamis, inda ya ce sun yi wa kalamansa mummunar fahimta bayan zaben tashin hankali wanda ya ɓarke a garin Charlottesville na jihar Virginia wanda ya janyo asarar rai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da suka ƙaurace wa matsugunansu a Sudan ta Kudu, inda yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa ƙasar Uganda, ya haura da miliyan ɗaya. Cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta bayyana yau Alhamis cewa imanin mutane 1,800 su ne suke isa Uganda a kullum yaumin daga Sudan ta Kudu na tsawon shekara guda, banda waɗansu miliyan ɗaya da ke gudun hijira a Sudan da Ethiopia da Kenya da Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo da Afirka ta Tsakiya.
To ma dalla, kafin mai salama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga barista Madiba Bakari da rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Audu Bakari wacce aka fi sani da Inkiyar Adayi, da Allah ya yi wa rasuwa jiya Laraba a Abuja. Allah ya ji kanta da rahama, mu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen. To ma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yako Makera da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric, ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.